أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يوم بيو قوات رمضان هجرة من رسول الله عليه وسلم سنة بيو إيدة تاريخ إيدة 40 بقر وان دي 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 شاترا قوات بيو دبو بي دي عشرين دي شداء ميلادية. الله ملوك جسر كي لئي كون سدقدر واتسا ياسا كتقدر منا زام سقباء ذكراتون وانا تفسير نامنا القرآن ميزرما wanda muke gabatarwa a wannan masallaci namu na Iqra anan markazu Iqra da yake kana dawaki Zaria Road duk bayan la'asa. Idan ban manta ba, jiya muna cikin suratul Maida kuma mun tsaya akan aya ta 102. Yau za mu tashi akan aya ta 103 ko
na'am,
inda Allah madaukakin sarki yake cewa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا الذين كفروا يفترون ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
نعم، وبجد ما لو كنت سألتني ما جعل الله من بحيرة. Allah madaukakin sarki bai sanya wata basira ba, wala sa'iba bai sa ya wata sa'iba, wala wasila bai sanya wata wasila ba, wala ham bai sanya wata hali ham ba. Walakin ladina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kadhib, sai dai waɗanda suka kafirta suna kirkiran ma Allah karya ne. Wa aktharuhum la ya'qilun, kuma da yawa daga cikinsu ba sa hankalta. Allah madaukakin sarki a nan ya zargi mushrikai kan abubuwan da suke aikatawa, domin waɗannan dabbobi da duk waɗannan abubuwan da muka faɗa sunan dabbobi ne. Tunda wannan ayar tana da alaƙa da ayar da muka gama karantawa a baya, cewa ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum, cewa ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku rinka tambayar wasu abu wanda idan aka bayyana muku za ku ji ba dadi. Allah madaukakin sarki, to daga cikin irin waɗannan ababen sai Allah madaukakin sarki ya ce qarsa alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirun, hakika wasu mutanen da suka gabace ku sun yi irin wannan tambaya. To kuma lokacin da aka suka wayi gari an ba su amsa, kuma sai suka kafirce ma Allah, suka ji bin Allah. Wayan suka ce waɗannan mutanen Qurayshawa ne, da irin tambayoyin da suka yi wa da Manzo sallallahu alaihi wasallam, ya zo da kaza ya zo da kaza, kuma ya zo da su, suka ji suka ce wa a mutanen Annabi Salih, yanda suka ce ya zo da naka, ya zo da naka kuma suka kashe ta. Wai suka ce ai mutanen Annabi Musa ne. Wasu kuma malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta haɗe dukkanin al'ummata baya waɗanda suka nemi wani abu, kuma Allah ya zo musu da abin ko bayan ya zo suka kafirta. To sai Allah madaukakin sarki ya faɗi irin yake zargar mushrikai, musamman mushrikan Makka Qurayshawa, yadda suke shar'antawa kansu addini yadda suka so, wanda ba Allah ne madaukakin sarki ya musu izini a kan ba, a kai ba. Suka haramta kansu wasu abubuwa da Allah ya halatta musu, suka sanya ra'ayoyinsu wanda yake mabarnata shine wani abu da zai rinka tafiyar da rayuwarsu har suka haramta kansu wani nau'i na dabbobi waɗanda su suka daɗa musu suna kuma suka haramta kansu cinsu shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari ma ja'ala Allahu min basira Allah bai sanya wata basira ya zamanto basira aka ce ita taguwar da aka yanka hancinta to da sun zo su samu taguwa sun yanke hancin taguwar nan kuma sai su haramta kansu cinta kaga su da kansu suka samu taguwar suka yanke kanta sannan kuma suka hana suka yanke hancinta kuma suka sa ya mata basira kuma suka hana cinta suka hana hawanta suke kallanta wata wata dabba ce mai daraja mai girma wanda suka baiwa goma kansu ita wala sa'iba akwai kuma wanda ake ce musu sa'iba ita kuma sa'iba za ta zama na raquma ce ko saniya ko afiya ko tinkiya in ta kai wani shekaru wanda suka nada wa kansu kamar a ce duk wanda ta kai shekara 30 to daga yanzu an killace ta ba za a hauta ba ba za a dora mata kaya ba kuma ba za a cinamanta ba wasu ma sai su rinka yin bakance da irin wannan su ce sun sanya wa guma kansu ita wala hami Allah madaukakin sarki ya ce bai sanya wasu ham ba ita kuma dan ba ham ba su ne wani raƙuni ne sai a kiyaye bayan da ake ba za a hau ba ba za a dora mata kaya ba shi ma idan ya kai wani wasu ta ce idan aka haifi raƙuma ta haifi ta haihuwa na ɗaya na biyu na uku har zuwa na shida ko na bakwai duk mata sun ta haifi kuma namiji to sai a ce wannan namijin hamin ne ba za a kiyaye za a kiyaye shi to kaga waɗannan haka suke yin naɗa wannan sunan duk waɗannan abubuwan wanda mushrikai suka haramta a kansu sun haramta ne ba tare da dalili ba ba tare da hujja ba kawai sun kirkiran ma Allah madaukakin sarki ƙarya kuma suka zamanto waɗannan ababen suka zamanto abin kusanci ne ga Allah shi yasa Allah ya ce walakinnal ladina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba lalle walakinnal ladina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun yace sai dai waɗanda suka kafirta suna kirkiran ma Allah ƙarya kuma da yawa daga cikin su ba su da hankali wato abubuwan jan da suka kirkira la na qalbi wala aqla babu nafsi da Allah yake ayi kuma babu hankali da zai hukunta cewa kawai a ware wata dabba a ce ba za a hauta ba ba za a cinamanta ba ba za a dora mata kaya ba to wannan babu wani hankali da yake haka kawai ra'ayoyin su ne da jahilcin su da zalincin su da suka gina akan haka Imam Bukhari ya rawaito hadisi daga Sa'ad Sa'id ibn al-Musayyib qala al-Bahira wa inna al-nawka da dabbobi dukkan da sa'iba da sauran su duk ana sanya su ne menene ga allolin wato kuma hausu kuma kamar yadda yace Abu Huraira ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce ra'aytu ibnu Amir al-Khuzai yajuru qusbahu fi an-nar wa kana awwala man sabba sayyaba sawai yace naga wannan wanda ya fara kirkiran irin waɗannan ababan ya sanya wannan dabbar suna ya sanya shi ya fara kirkiran bautan gunki da kuma yanda za a yi a bautata ma gunki da kuma dabbobin da ake kusantar gunki da su ana kiransa da Abu Khuza'a Amr bin Amir sallallahu sallahu alaihi wa sallam yace na gashi ya juru amma a rufin nari yana jan kayan cikinsa a cikin wuta hatta ɗan wuta ma suna cutuwa da ɗoyi duk bala'in da ɗan wuta suke ciki amma suna cutuwa da bala'in da musiba da ɗoyin da wannan mutumin yake me ya jawo shi haka shine farkon wanda ya fara sannanta bautan gunki shine farkon wanda ya fara sannan da irin waɗannan dabbobi din akan ya musu suna wasu akan ya musu sa'ima wasu akan ya mata har wasu akan ya mata duk abin da za a sanya mata wannan yake nuna mana kenan ne duk wanda ya kirkiri wani laifi ya zo da shi to zunubinsa ya fi girma ga duk wanda ya biyo bayan shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunnatan sayya fa alaihi wuzruha wa wuzru man amila biha ila yawmil qiyama duk wanda ya sunnanta wata sunna mummuna to yana da laifin da ya aikata mummunan abu kuma yana da laifin da aikata duk wanda ya biyo bayan shi ka zauna kawai kai tunani ka ce kai a garin nan ba a taɓa yin kaza ba ni bari kamar yadda kwanan nan aka yi shi da kansa na ji yana magana da bakinsa yana cewa ai duk in aka tashi ba su je waɗanda ake ɗaukowa mawaƙan arewa ne hausawa ne shi yanzu bari ya ɗauko Dabido tantagaryar maƙiyin addini maƙiyin al'umma ya je kudu a kashe wajen miliyan 50 a ɗauko shi dan a zo da shi garin musulmi a ba shi kuɗin musulmi kuma ya hotuna da baƙan musulmi da ƴaƴan musulmi wannan duk kawai dan in yi abin da ba a taɓa yi ba to kaga wannan ba abin da zai kawo wannan sai tsabar jahilcin al'ummar mu ba su san ma menene musulunci da suke da'awarsa ba domin yanzu duk wanda kuma ya ƙara kawo Dabido da irin shi Kano daga wani waje ya ce shi ma bari ya yi kwaikwaya ya kawo wani sabon mawaƙi daga nan har a tashi alƙiyama matuƙar Kano tana nan to wannan Allah zai ci gaba da rubuta miki zunubin haka to ina da ne ka kashe dukiyar da Allah ya yi ma maimakon ka gode mishi ka kashe miliyoyin ɗaruruka kawai wai bikin sai cika murnar cika shekaru na 'ya'yanka duk halin da ake ciki na bala'i da yunwa da nene kai ba matasa ka zo ka ɗauka aiki ba kai ba ga ƙauyuka ka je suna fama da ruwan sha ka musu rijiyoyin burtsatsai ba kai ba makarantun islamiyya ka gina da makarantu a inda ake musulunta maguzawa ka gina musu ka ɗauki malamai su koyar da su duk ba kai wannan aikin da dukiyar ya baka sai dai daman da yawa ana cewa farau-farau banza garin banza a farau-farau banza yake tafiya yawancin dukiya haram ba a aikin alkhairi da ita ƙa'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala baya barin wanda ya ɗebo kwama tala ya zo ma ya aiki sai ka ga garin banza a farau-farau banza yake tafiya kullum Allah ya tsiyashe to wannan yake nuna kenan wannan mutumin da ya fara ɗabbaka wannan abun a rayuwarsa to shi ne zai zamanto ya ƙanƙani zunubin wannan har zuwa ranar tashin alƙiyama sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإليه الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا wala
ya tarun nan ubangiji ya dauka sirri ya ce wanda ta yi lana yayin da aka ce da su ta'alau ila ma anzala Allah ku taho zuwa abinda Allah ya saukar wa ila rasuli ku taho zuwa wajen manzo qalu sai kaje suna cewa hasbuna ma wajanna alaihi abana mu mun wadatu da abinda muka samu iyayen mu akai Allah ya ce awalau kana aba'uhum ko da iyayen nasu sun kasance la ya'lamuna shay'an ba su san wani abu ba wala yahtadu ko ba sa shiriwa nan ma ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba duk irin waɗannan da suke sa'ida da bahira da ham suke kirkira abu abinda ƙarƙashin ƙarshen abinda suke cewa haka muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi wannan ita ce hujjar su ta ƙarshe kuma wannan hujjar dukkan wani wanda mara dalili ne. Shi yasa Allah yake fa iza du'u, in aka kira su izuwa abinda Allah ya saukar, izuwa manzon Allah, sai su kauda kai su ki karɓa. Qalu, sai su ce hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana min ad-din, ya wadace mu, ya ishe mu duk abinda muka samu addini, iyayenmu suna kai na addini. Walau kana ghayru sadid, ko ba ku ba daidai bane ba, ko da ba wani addini ba suke kai wanda zai tsayar da su ranar tashin alkiyama. To sai Allah madaukakin sarki ya ce walau kana fi aba'ihim kifaya wa ma'rifa wa diraya la hana al-amr, da a ce ma da suke bin iyayen nasu, iyayen nasu suna da sani, sun cancanci abin, suna da capacity na addini, suna bin nasi ne, to da al'amarin ma ya zo da sauko. Walakin aba'uhum la ya'qiluna shay'a, iyayensu ma ba sa fahimtar komai, ba sa hankaltar komai. Laysa indahum min al-ma'qul, ba abin da suke yi hankali ma ba zai iya ɗauka ba. Wala min al-ilmi wal-huda, kai ba su da wani shari'a. To kaga wannan kir da duk wanda ya kwaikwayi, wanda bai da ilimi, bai da nasi, bai da wani hankali wanda ya kamata a yi amfani da shi, ya bar bin Allah da manzansa, ya cika zuciyarsa da bin wanda ba Allah da manzansa ba. Wannan ayar akwai maganganu da yawa a kanta. Na farko abinda muka faɗa a baya, walakin allazina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhib, irtibaqu wannan ayar da abinda haɗuwar wannan ayar da ayar da ta gabace ta. Wannan ayar ta ga karara Allah yana bada labarin da ya gabata, yana bada labarin jahilcin larabawa, yadda suke hukuntar da ra'ayoyinsu, ra'ayoyin nasu kuma ɓatacce a kan baha'ir, a ce wannan bahima da sawa'ir da hawani, a ce wannan dabba sunan dahab, wannan sa'iba, wannan bahira, suna kama dalili dalili cewa wannan al'amarin sun samu iyayensu da kakanninsu, shi yasa suke bi, kuma suka bar abinda Allah da manzansa ya sauka na al'amarin addini. To shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan aya, kamar yadda wannan aya take nuna mana, a ce hankali ba baya hukunta abu kyakkyawa ba ne ko mummuna ne, mujarrad hankali. Sannan kuma baya halattawa baya haramtawa, kadai wanda yake abin da yake cewa wannan abu mai kyau, wannan abu mara kyau, wannan abu halal ne, wannan abu haram ne, ita ce shari'a, ita kadai take cewa. Domin so da yawa hankali ba a iya rikar abubuwan amfani da zai shiryar da ɓata, musamman ɓatan da yake cikin zuciya, ko ɓatan da yake sa azaba ta wuta, ko abubuwan da zai tserar da kai da musibar lahira. So da yawa hankali baya tserar da kai daga kan wannan, domin bai san ma ba menene abu, ashe abin da yake sa mutum ya samu ya daidai da shari'a, ya tsere daga wuta, shine bin abinda Allah da manzansa yake, ba kawai molanta ba da bin ra'ayi da tunanin cewa haka iyayenmu suka tashi tunani. Yawa daga cikin mutane shedan ya ruje su, kawai abinda suke ci haka muka taso ana yi a garinmu, iyayenmu da kakanninmu haka suka tashi tunani, alhali wannan ba hujja ba ce ba. Idan iyayenmu da kakanninmu sun tashi a kan addini na ƙwarai, hujja ne mu tabbatar wa kanmu cewa muna bin abin da iyayenmu suke yi, saboda muna bin dalili, mun ga dalilin da yasa iyayenmu suke yi. Kullum idan na zo wannan ina faɗa wata kissa da wani malaminmu da yake koyar mana addu'a a Sudan, ya yi riƙe bai fansala na jami'atul Afrikiyyah al-Alamiyya lokacin kafin ya zama bai karkara tun daga baya mun baro ma da dadewa ya zama professor Kamal Ubangi yana koyar da da'awa to sai yake magana akan cewa ana yin hukuncin sadalu da hukuncin kabdu sai yake tabbatar da yin kabdu shine sunna yin haka saboda dalili kaza dalili kaza da ya kawo maganganun malamai da maganganun masu sadalu ya rinjayar yake to amma ku a matsayin ku da ɗaliban ilimi yadda kuka ji dalilin nan ai ba za a tashi a ga wani a cikin ku yana sakin hannu ba saboda riƙe hannu haka ya fi dalili ne kai to wani daga cikin ɗalibai ɗan Najeriya ne dan azumi ya ɗaga hannu yake shi ai habba ban da ya mutu haka yake ya saki hannu ya yi sallah sai professor Kamal Ubaidu ya tambaye shi yace babanka ya taɓa zuwa shugaban karatu yace a yace to dan me fa zo a inda ka ɗauka duk abin da kai ba abin da babanka yi ko da ba dalili shi za ka yi to wannan shi ne asalin kuskuren da Allah ya yi maka ko da ka ta shi ka ga iyayenka suna su wata kila ki har karshen ilimin su kenan da dalilin su sai ka tashi ka samu dalili ingantacce wata ila su sai su yi Allah bai ba su dalili ba so da iya ilimin su da ijtihadin su ne kai kuma na su dalili ya zo ma ingantacce kuma ka iji ka kafa dalili da su to kai kuma sai Allah ya kama ka kaga wanda yake nuna kenan duk abin da mutum zai yi to dalili ake bi abin da Allah da manzansa suka sauka wata kila wani zai iya ganin wannan ayar sai ai bai halatta a yi takalidi ba domin ayar kamar ta zargi takalidanci domin Allah ga shi ya zargi kafirai da ya duk ƴaƴan iyayensu a kan tsaka da koyi da su a kan saƙo a wajen a cikin alkur'ani da yawa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka sai dai shi yin takalidanci malamai kamar yadda muka sani a malaman usul sun yi saɓani ya ake nufi da takalidanci shi ne ka tambaye ni kamar ka samu malami ka tambaye shi abu ya ba ka fatawa ka yi aiki da shi ba tare da sanin dalilin ba da hujja kaga aiko da yawa yanzu za a same ka kawai ka buga malami salamu alaikum har kare maka Allahu ya gida ya lafiya nan kana nan da Allah a kasuwa ne na samu kaza na samu kaza ya halatta ya ce ma eh ya halatta sai ka ce to alhamdulillah to na shi da takalidanci abin da ake so ga musulmi wanda yake kuma abin da yake tabbaci kafin mu zo wannan matsala shine duk wani abu da ya shafe ka a addini ya zama wajibi ka shiga cikin sa to ka san shi a ilimi a karance za ka yi aure ka karanta kitabun nikah ka karanta kitabun sala za ka yi kasuwanci ka karanta kitabun koyo za ka yi noma ka karanta kitabun mudara za ka yi duk abin da za ka yi ka karanta dalili za ka yi sallah ka karanta kitabun sala sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam za ka yi alwallah ka karanta sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wa sallam za ka yi zakka ka karanta kitabun zakka za ka yi abubuwan da nake yi ka karanta kitabun siyam to wannan shine abin da aka so musulmi yayi to amma da yawa daga cikin musulmi ba su yi haka ba da suke yi da kalilan to sai malamai suka yi saɓani wasu suka ce ya halatta ta kalilan su ne amma a matsaloli na furo na fikihu ba matsaloli ba na usuli ne matsaloli na usuli duk wani abu na tauhidi duk wani abu na menene wannan yana da kyau mutum ya karanta shi a littattafai a addini ya fahimce shi ba kawai zai dogara ba da fasahohin malamai sai an nuna man littafin ya biya ya karanta ya biya shi amma ta kalilanci na furu kamar mutum ya amsa magana wani malami mun gaira ma arfata dalili shi bai san dalilin shi ba to wannan in ka yadda da imanin malami da bayanin da ya ma to ya halatta a fikihu irin waɗannan tambayoyin ka yi kamar yadda wasu malamai suka yi shi yasa ai kaji ana cewa malamai suke cewa babu cewa bama yin da kalilanci gaban sallallahu alaihi wasallam, domin shi ba zala sallallahu alaihi wasallam ai mun amshi maganganunsa gaba daya yankanku ne, mun yi imani da duk abin da yake faɗa gaskiya ne, don haka mu'jiza ta bayyana a hannunsa, ta ji hannu da da'awarsa wanda yake nuna gaskiya al'amarinsa, shi yasa za ka bi shi ido da ido. Abin da yake farilla a kan abin da yake wajibi a kan hali, wane ne hali? Shi ne wanda yanzu ba za ka iya zuwa ka bincika littafi ka gano hukunci ba. Duk lokacin da wani abu ya same ka ko wani abu ya faru a lokacinka ko a garinka, to ya dace ka tambaya. Ya dace ka tambaya wani malami, in ka tambayi wani malami to sai ka yi aiki da fasawarsa. Amma fa ba kawai haka ba, sai kai kanka a matsayinka na wanda za ka yi ta fasawar, sai ka dage a cikin malaman ka san wa ya fi ƙwarewa a wannan fannin, ya fi ilimi, wa ka yarda da aƙidarsa da amincinsa, sannan za ka tambaya, domin za ka fawwala al'amarin addininka ne a san wani. To dole kuwa sai ka yi bincike, ba kowane malami za a tambaya ba, dole ka tambaya wa zai bincike. To in ka samu wannan wanda ka san malami ne, ka kira shi ya ma bayani ya faɗa ma dalilansa, to wannan ya halatta ka yi aiki da shi a kan wannan abin da ya same ka. To amma ba haka ba to bai dace ba. Shi yasa kenan da Allah madaukakin sarki ya ce a lokacin awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun, wannan yake nuna kenan ashe idan iyayen suna da ilimi kuma sun kafa abin akan dalili kuma shiryayyu ne, to dan kai ta kalidanci da abin da suka yi, to wannan ba laifi bane ba. Amma mujarrar kawai ka ce ai kai kana bin iyayenka da kakanninka ne, me ne dalilin iyayenka da kakanninka? Watakila in ka tambayi baban naka da iyayenka ba wanda zai iya kawo hadisi ko aya ingantacciya ko ya ma sharhi, kuma ka ce kana bi kawai irin wannan, to wannan sai zamanto kamar yanda Allah yake wa mushrikan Makka raddi, cewa dan me kuke rufe ido ku bi iyayensu? Sai Ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
Na'am, Ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, alaikum anfusakum, ku ji da kawuna, kowa ji da kanshi, la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum, baya cutar da ku wanda ya ɓata in kuka shari'a, ba zai cutar da ku. Ila Allahi marji'ukum jami'a, izuwa ga Allah gabaki ɗaya za ku koma, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kuma ya ba ku labari abinda kuka kasance kuna aikatawa. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum, ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji da kawunan. Ai abinda ake nufi a nan ijtahidu fil mustaqim fi islahiha, ku dage wajen gyara kawunan, wa kamaliha wajen cikar kawunan, wa ilzamuha suluka siratal mustaqim, ku dage ku tankwara ku tilasta kawunanku wajen bin hanyar madaidaiciya. Fa innakum idha salahtum, in kuka gyaru kuka zama na ƙwarai, la yadurrukum man dhalla an siratal mustaqim, duk wanda ya ɓata daga hanya madaidaiciya ba zai cutar da ku ba. Wa lam ya'tadi ila ad-dini al-qawim, ko wanda bai shiriti zuwa addini ba, wa innama yadurru nafsahu, zai cutar da kansa. Ayar wannan abinda take faɗa ke, to amma wannan ayar kamar Allah ya ce Ubangiji madaukakin sarki yana bada umarni bayi ne su gyara kawunansu, sa'aikata alkhairi yana ba ku labari duk wanda kai iya kan kokarin ka ka jara kanta ka zama musulman kirki dan mutane sun lalace sun bata sun zama barayi matuta azzalimai wannan kai ba zai cutar da kai ranar tashin alkiyama ba amma ba mu sani wannan ba yana hana amru bil ma'ruf bane ba umarni da kyakkyawan aiki da hani ga mummunan aiki akwai shi ke sa Imam Ahmad rahimahullah ya rawaito wani hadisi yake kama Abu Bakar ibn Siddiq radiyallahu anhu sai da Abu Bakar wani lokaci Allah shi ya gada shi ya tashi fahamdallah ya godewa Allah wa asna alayhi ya yi shi kuma kana ayyuhan nas sai ya ku mutane innakum taqrauna hadhihi al-aya lalle kuna karanta wannan aya ya ayyuha allazina amanu alaykum anfusakum ya ku wani da kuka yi imani kowa ya kuka kanta la yadurrukum man dhalla idha hadaytu wanda ya bata ba zai cutar da ku ba matakar kuka shi wa innakum tad'unaha ala ghayri mawdihiha inna mukarrisu wannan aya fa kuna sanya ta ba a wajen ta ba wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace nabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna an-nasa idha ra'aw al-munkara wa la yughayyirunahu lalle mutane idan suka ga barna suka kitaji canza ta yushiku Allah azza wa jalla an ya'ummuhum bi iqabi to Allah ya kusa ya lillibe su da hukumarsa qala sami'tu Abu Bakr yaqulu ya ayyuha an-nas iyyakum wal kadhib fa inna al-kadhib mudahhibun lil-iman yace ya ku mutane ina hana ku ga ƙarya ƙarya jefa imani kai kaga wannan ayar shi yasa da yawa daga cikin malamai suke cewa wannan aya ce tana daga cikin kana karanta ulumul qur'an aya ce gariba min al-qur'an laysa laha uktum fi kitabillahi ta'ala ba ta da yar uwa domin wadarika anna ayatu yunsaku akhiruha awwaluha ayar karshenta yana nasihin turkwanta nasaka qawluhu idha sadaitu qawluhu alaykum anfusakum cewa ku jikan ku ji da kanku da aka ce ba yana nufin ba kaiwa wani wa'azi domin Allah ake ce idha sadaitu kun kuka shirya shiryu daga cikin abubuwan shiryuwa kuwa shine me shine ka fadakar da wani kamar yadda sayyidina Abubakar dinnan radiyallahu anhu yadda mutane suna ganin cewa abin da yake ana ajiye wannan aya ba a mahallinka ba ba a gurbinka ba ni sayyidina Abubakar yake ne kawai in naga mutum yana shan giya naga mutum yana karya naga mutum yana sata naga mutum ko sai in gunda baki da in yi shiru in ce ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani ku ji da kawunan ku da ka bar in ji da kaina ba ruwa na da wani yasa sai na Abu Bakar yace wa innan nasa idza ra'aw zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw taku an ya'ummuhum Allah subhanahu bi azabin min indi yace lalle mutane idan suka ga azzalim yana zalunci ba su iya rike hannun su ba kai yayi zalunci to sura ka dan ubangiji madaukakin sarki ya hade su da azaba wannan yake nuna mana cewa akwai lokacin da bata kuma zai kai bata kamar yadda Abu Umayma Ash-Sha'bani ya rawaito a hadisi yace ataitu Aba Sa'labah al-Khushani nazo wajen Aba Sa'labah al-Khushani fa qultu lahu kayfa tasna'u bi hadhihi al-aya sai na ce mishi ya za ka fassara wannan aya fa qala ayatu aya wata aya qultu qawluhu ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum ya ku mu'minai wa'anda kuka yi imani ku ji da kawunan ku wanda ya bata ba zai cutar da ku ba in kuka shirya fa qala sai ce mun amma wallah laqad sa'altu anha khabira yace na rantsi da Allah na tambayi masani akan wannan aya sa'altu anha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan aya cewa me Allah yake nufi da haka kaga kuwa ai ba wanda ya kai manzon Allah sanin alqur'ani fa qala yace bal tamaru bil ma'ruf yace a'a ku yi umarni da kyakkyawan aiki watanahau anil munkar, kuhani ga munkar. Magala yake wannan aya ba tana hana ba, in ka gabar na ka sai ba za ka yaki da ita ba. Ba tana hana ba, in ka gabar na ba za ka yake ta ba, ko kuma kai umarni ayi abinki. Yace ku yi ta yin haka hatta idza ra'aita shuhhan mubah. Manala sallallahu alaihi wa sallam yace har sai kun ga tsananin ruwa wanda ake mata da'a. Arabban mutane sun zama zumbuli, suna zumbulai, suna da kuɗi na bala'i amma ba sa iya wa mutane komai. Wa hawar muttabi'a, kun ga san zuciya tarara, mutane sun karkata kawai neman duniya da san zuciyarsu ne a gaba. Wa duniya mutsara, kun ga an fifita duniya a kan komai. Wa ijaba kulli zi ra'ayin bi ra'ayi, ko ga kowa ra'ayinsa yake burge shi, abinda ya ga dama yake yi ba ruwan shi da ra'ayin wani. Fa alaika bi khassati nafsika, manzala ya ce to sai ka ji da kanka. Wa yake wada amrul amma, ka bar dukkan al'amarin mutane. Fa inna min wara'ikum ayyama, manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce a bayanku akwai wasu yinnai, kwanaki da za a yi. الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. حقري أتكون وندم بعدين كما كريك جروش متان. للآمن فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. يتي وندي أيدي أتكون وندم ينا ملادا كسر متن 50 دقا تكون وندي أيدي ينا أيدي. Yawa daga cikin wannan malamai suna magana akan wannan hadisi. Wasu na ganin ya za a ce abinda sahabbai suka yi aiki mutum 50 wanda zai zo a irin wannan zamani da rikicewa al'amura, shi kuma ya aikin da yake da ladar mutum 50 na cikin sahabbai. Wasu malamai sai suka ba a hadisi, wasu malamai kuma suka kawo shi suka yi sharhi sa. Cewa ai abinda ake nufi da aikin sahabbai, ko shakka babu aikin sahabbai da suka yi na addini, na kafa musulunci, na yaɗa musulunci, ba irin wannan abin ake nufi ba. Aiki da suka yi na ibadoji, tsayawa akan yin wani abu wanda a lokacinsu suna da mataimaka, kamar yadda wata ruwaya take zuwa, suna da wanda suke taimakonsu, suna da addini ana ƙarfafa su. Amma a lokacin da in ka tashi kai da'awa ko kai aikin addini, kashe ka za a yi ko ɗaure ka za a yi, to a irin wannan hali ne mutum yake samun irin wannan lada. To kuma a wannan ne malamai suke kafa dalili cewa idan ake duniya ta rikici, al'amura suka lalace, musamman irin halin mu da muke ciki yanzu, kwama kala ta yawa, san duniya ya yawa, san zuciya ya yawa, kowa ke takama da ra'ayinsa, kaga wannan hadisin kai kace yanzu ake magana a kansa. To sai ka dauki shawarar ta manzo sallallahu alaihi wa sallam, ka gyara kanka, ka kyale mutane. Wato shi kansa shi yasa manzala sallallahu alaihi wa sallam a hadisin yake cewa, a wani hadisin yake cewa, marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati falyughayyirhu bi lisani fa in lam yastati falyughayyirhu bi qalbi wa dhalika adhafu al iman. Kaga matakan inkarin munkar, akwai lokacin da zaka kai kaga munkari ya fi karfin ma ka yake shi, ya fi karfin ka hana shi, saboda lalacewa al'amura. San zuciyar da ya katakata cikin mutane, to irin wannan sai ka bi shawara ta manzo sallallahu alaihi wa sallam, fa alayka bi khassati nafsika, kai ka diddige kanka da iyalanka. Ya za ka yi zama na kirki? Ya za ka zama mai amana? Ya za ka zama adali? Ya za ka zama mutumin kirki? To abinda za ka yi kenan. Idan abin ya fi karfinka, shugabanni suna aikata abinda suka ga dama, mutane suna aikata abinda suka ga dama. Wasu daga cikin malamai suka ce in kai bayani zai sanya wani irin tashin hankali ko shiga fauda ko wani abu to sai ka bi irin abin da Abu Sa'id al-Khudri yayi wannan ma'ana Abu Sa'id al-Khudri kaga a lokacin Marwan bin Hakam lokacin da Marwan bin Hakam yazo sallar Idi a ka'ida tun daga lokacin Manzo sallallahu alaihi wasallam ha al-khulafa ar-rashidun al-arba'a din aka zo sallar Idi me ake fara yi sallah ko sannan huduba ake fara yi kuma ita ce a sunnar Manzo sallallahu alaihi wasallam shi ko Marwan bin Hakam da yazo sai fara huduba kafin ya yi sallah sai ne da ta kamar irin yanda ake sallar Juma'a kuma ya kalli Abu Sa'id al-Khudri tunda ya san ɗaya daga cikin sahabban Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yanzu an zo da abin da baka sani ba ko Abu Sa'id al-Khudri ya yi shiru to shi yasa malaman suka ce idza lam yaqdir ala mukhalafati al-malik wa la istata'a munaza'ati al-imara wa sakata domin shi a lokacin ba zai iya sabawa shugaba ba a lokacin ko ba zai iya jayayya da wannan shugabancin ba sai ya shiru mutko shi malamai suka ce to dan me bai fita ba bai yake halarta wannan bid'a da wannan sunnar da aka canza ga Abu Sa'id al-Khudri yanzu dai an zo an yi wannan kuma Marwan bin Hakam shi kuma me tunanin Marwan bin Hakam ya yi haka so da kaga a lokacin da yawa daga cikin al'ummar musulmi sun fara fitar da aminci daga shugabanni to shi yasa in aka zo sallar Idi inda shi shugaban a lokacin Abu Dulaji Amirul Mu'minin ne shi yake Idi shine shugaban kuma a gari an fara fitar da rai daga gare shi an fara aminci ya fara fita daga mutane saboda abubuwan da suke zuwa na abubuwa da ba daidai ba da ake aikatawa mutane sun fara wasan shugabanni to sai in suka zo sallar Idi tunda dai ba Idi ɗaya ne kuma shine liman to sai a kyale shi da an zo an yi sallah in zai tashi a yi huduba duk jama'a ya zuwa ne ba za a bi me yake cewa ba to sai ce a wato haka kuke mana to bari da ya zo Idi sai ce to zai fara huduba tunda ba a yi sallah ba a kaga dole kowa ya zai to sai ya gama huduban sa kun ji sannan ya tashi ya sallah kaga ba bai tafiya to kuma a haka ai ya canza sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wata maslaha tashi kuma ga Abu Sa'id al-Khudri bai fita ba aka yi sallah aka yi huduban aka yi sallah aka yi huduban aka zo aka yi sallah ya tashi ya tafi to shi ne mutane suke tambaya a matsayin sa na babban sahabi me yasa ya halarci wannan bid'a me yasa kuma bai tafi ba ابن العربي المالكي اتكين احكام القران يتي wannan tana da amsoshi guda biyu amsa ta farko kamar yadda sayyidina usman yake kaga sayyidina usman lokacin da yaddawaye suka shigo madina suka hana shi fita daga gida suka je shugaban yan tawayen shi ya ce wa mutane sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai jama'a suka zo suka ce to ya Amir al-Mu'minina kai ba ka fita kai mana sallah a masallaci shugaban yan tawaye ne sai yake zuwa yana mana sallah sai yace as-salatu ahsanu ma yaf'alu an-nas yace ai sallah ita ce mafi kyawun abin da mutane suke aikatawa fa idza ahsana an-nas fa ahsin ma'ahum lokacin da mutane ko mabarnata ne sai suka yi wani abu kyakkyawa sai na Usman yace ku yi kyakkyawa tare da su wa idza asa'u fastanibu fastanib isa'atahum idan kuma suka ɓata suka yi mummuna to ku raba da su a mummuna sai na Usman kaga sai ce domin ya san aka je aka ce wannan limamin da ƙarfi sai ya daina liman to ƙarshen sa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zubar da jini za a yi kashe-kashe tunda su sun zo daga garuruka daban-daban da kayan yakin su a matsayin mahajjata suka shigo nan kuwa ƙarya suke juyin mulki suka zo daga Baghdad daga Iraq daga Basra bi haka suka taho to tunda sai gabaki daya sun mamaye masallacin su suke sallah to sai na Usman ya ce ku kyale ku suke sallah sannan abu nabi ya ce wata ila abu sa'id ba zai iya fita ba domin wajen duk an zagaye shi da masu gadi kuma duk masu gadin nan sojojin Marwan ne suna kiyaye aikin mutane in abu sa'id al-khudri ya fita wata ila a wulakanta shi ko a cutar da shi naka sai tsaya bai fita ba to duk dai wannan abin da malam yake so mu nuna a wannan ayar ayar ba ta nuna cewa ai kwata kwata in ka ga mummunan abu ba za ka hana ba za ka hana ba za ka ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ba la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum amma za a iya kaiwa wani hali yayin da abubuwa suka rikice abubuwa suka lalace in kai magana ba za a ci ba in ka ce a gyara ba za a gyara ba to a wannan lokacin sai ka koma ka gyara kanka ka zama mutumin kirki ka kyale mabarnata su rinka barna domin da mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labari bada al-islam ghariban wa sayaud kama bada haka musulunci ya fara yana bako haka zai kare kuma yana bako akwai lokacin da riko da gaskiya ma kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana zai ja mu kamar riko da garwashin mutane a ƙarshen zamani al'amura za su lalace fitina za ta bayyana barna za ta ci galaba za a canza gaskiya ai upside down duk abin da kake gani a canza shi mutane su yi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la tarkabunna sunanan man kana qablikum za ku bi sunnonin da mutanen da suka gabace ku shibran bi shibr zira'an bi ra dani da dani haka za ku kai da za ku shiga gidan damo ma lalatacce sai kun shiga to kaga wannan dole wannan alƙawarin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi zai tabbata musulunci zai koma bako wato wanda ya rike musulunci yayi gaskiya yayi adalci yayi daidai ya kisa ta kudin mutane ya kidi abin da ake yi za a ganin sa dan kauye bi gidaje wanda bai dace ba ko mutane na kusa da kai ba musulmi za su rinka ganin ka kuma duk kai ba za ka gane wannan ba yanzu sai ka hawo wata kujera wanda take da kudi a baka wani shugaba na wata farasatan ko a baka wani shugaba na gwamnati ko ka zama kudade suna zuwa a ma'aikatar ka ce kai kawai za ka dogara da allowance ɗinka da haƙƙinka da abin da yake daidai to zagin da za ka sha a wajen mutane da aminanka da 'yan uwanka Allah ka da ya sani zuwa za a ana ta cewa aiki gida biyu ai wannan wallahi ko kurtun zuma ka tsoma shi ba zai ɗanɗano ba ai ƙashin tsiya gare shi arziki yana bin shi yana gudu haka za a ta ce ma ko ba ko ba yadda zai yadda da kai amma yadda za a yadda da kai lokacin da ka kwaso to kuma a lokacin za a yadda da kai to kaga wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa haka addini ya fara kuma haka zai koma to idan aka kawo irin wannan to mutum sai ya zamanto ya tsira da kansa ya tsira da mutuncin shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kokari ya bi Allah subhanahu wa ta'ala za ka kawo cewa ba ka da mataimaka ma a kan gaskiya kamar yadda a wani hadisin manzala da ya ce wa sahabbai li'annakum tajiduna 'ala al-khayri a'wana ku kuna samun wanda za su taimake ku a kan alkhairi asalin al'umma ya kamata a ce muna da wanda za su taimake ka a kan alkhairi me taimakon ka a kan alkhairi a ji ka a kasuwanka yanzu matsala ba ka albus ba ka tsawalawa sai kawai al'ummar gari a rinka zuwa ana sallama da kai ana ma godiya ta musamman ana cewa mun ji abin da kake yi wani an ce kai ba ka albus ba ka tsawalawa a ka shagonka ya fi kowa sauki a yi ma addu'a Allah ƙara albarka Allah ƙara albarka mutane ka su shadda ka ka zama wani ciyaman ɗin local gwamna ka zama wani gwamna kaga muni PF executive secretary ne wata ma'aikata, kaga wani PF, kaga muni DPO, kaga muni commissioner of police, ka tsare gaskiya, kaga muni director na DSS ko shugaban DSS na local government, ka tsaya ka yi gaskiya, ka yi alkhairi, ka taimaka, ba kai zalunci ba, to a samu al'umma suna zuwa ana ƙara ma farin gwiwa. Wannan shi ne yake nuna al'umma tana cikin hayyacinta, al'umma tana son alkhairi kuma tana taimakon mutane a son alkhairi. Amma sun ce wa hum la yajiduna ilayya a awanin, manzo Allah ya ce a ƙarshen zamani za ku samu masu gaskiya da adalci da yin ƙoƙarin yin daidai ba su da mataimaka, illa wanda za su rinka faɗin dama ana ta kai ka ba mala. Allah ya rufa ma asiri ka ebo a ci daga duniya ba sai Kaduna, sai kana ta kana ta wannan kana ta wannan, ka fi kowa ne kai. Yake hatta yan tafi a zalika in taɓa a bata, manzo Allah yake sai masu taimakon ka kan alƙairi sun yanke cikakken yankewa, ba wanda za ka ɗauko aikin kirki ya taimake ka. Li ba'atul yaqini wa qillatid din, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ko yana faruwa ne saboda ƙarancin yaqini da Allah da kuma ƙarancin addini, shi yake sa al'umma su zama wannan. Ba ka da yaqinin cewa Allah ne mai yi kuma shi ne mai bayarwa. Abinda kai yadda ƙoƙarinka da wayanka da dabararka da murɗa-murɗanka ita za ta baka. Allah ya ce ƙarancin yaqini, in mutum yana da yaqini Allah ne mai yi sai tsaya a kan abinda Allah ya ce kuma sai ga Allah nyamar. In ka zama Allah bai ma ba a duniya, yi ma ɗin shi ne matsala, don wataƙila za ka rasa lahira. Kullum yana ba da misali, ba mu duk ga muna a masallaci ba, da ni mai wa'azi tafsiri da alarama mai jan baki da ku, Allah ne kaɗai ya sani, da yanzu a cikinmu kowa yana da miliyan 200 za ka zama ana. Wasu ina ni wani tafsirin da ba na nan, ina canzo ina buga kayan sun zo daga China, a to a sauke to shi kenan an so bashin wancan, da ina can ina kai, ina zan zo nan ina ta ba zan zo ba. To sai Allah ya barka ba ka da wannan kuɗin ka zo kai ta karanta ayoyin Allah. Kuma masu sauraron wallahi na san nan da wani yana da miliyan 200 zan mu gani shi anan, ai ne masu imani za ka zan su anan ku. Domin ka duba nan duka wa yake da miliyan 200. Ila ɗaya ne ko biyu ko uku, sai sauran da ban ya ayu hannasu ne. To kila Allah haka ya so ya zama alheri, in Allah ya baka wata harka ta miliyan 10 ma baka zuwa sallar jami'i ma ya tada gare ka, na da rika zo ka rika tunanin abinda ake tambayar kai a kai, abinda ake tambaya mutum ya damu, don me ban zo sallar jami'i ba, don me ban zo don karatu ba, don me ban yi kaza ba, ba don me ban samu kaza ba, ban gina gida ba, ban yi sai mota ba, ban yi ne wannan kanka damu da shi a hannun Allah yake. Abinda yake gabanka kawai kai, abinda ya fi damuwa da kai, don me ban yi addini ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya yace la taqumu sa'a hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, yace alkiyama ba za ta tsaya ba sai a ban kasa ba wanda yake ta Allah Allah. Yace an ruwaito wannan da ruwa ya guda biyu, Allahu Allahu ko Allah Allah. To menene ruwayoyin take ne? Kiyama ba ta tashi, ba za ta tashi ba sai a ban kasa ba a cewa Allahu Allahu. Kiyama ba za ta tashi ba sai a ban kasa ba a cewa Allah Allah. To me yake nufi bil ha'u wa bil ruf bil raf'i? In ya zama to arwaito bil raf'i ma'anahu la taqumu sa'a hatta la yabqa muwahhid yadhkuru Allah azza wa jalla, cewa alkiyama ba za ta tashi ba har sai ya zama to a kasa ba wani mai kadaita Allah. Duk wani mai kyakkyawar tauhidi ya mutu sannan kiyama za ta tashi. Wa idza nusibat laha, idan kuma aka ce Allah kana ma'anahu la taqumu sa'a alkiyama la taqumu sa'atu hatta la yabqa amirun bima'ruf, kiyama ba za ta tsaya ba har sai ba wanda zai yi umarni da kyakkyawan aiki wala lahin an munkar ba mai hani ga mummuna in dai al'umma ta zamanto ba wanda zai yi umarni da kyakkyawan aiki ba wanda zai hani ga mummuna to kiyama ta zo ya kulu ba wanda zai ce khafu Allah ku ji tsoron Allah وحين كذن يتمنى العقل الموت تلوك تلد عكزو ونن نحنك لسيار صفاتك إنا با يموت لوك تلد كسي جنين أنا أرنا با ينتظاك تومنك سنفزوا وجه منا جنيا بأنا أرنا أنا كشع الأومة أنا فوليسي نفس غين عنك المتعلي ana dokoki kiri-kiri yanzu dokokin da aka yi ta mutu da suna aka yi majalisa ta zartar aka yi majalisun kwana ɗaya da gaggawa shugaban ƙasa electoral assignment yi maza ya sa hannu zai jin na gaggawan in ka yadda gwamnati kake ka kyautata mutane don me sai ka kawo ta ka a yi transmission kai ya ina ruwanka ka yi wa mutane duk abin da mutane suke so a ƙasa a yi saboda kana da tabbacin ka musu abin da suke so kana da fika za su zaɓe ka amma saboda ba ka da fika za su zaɓe ku da 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisar sanatocin da shugaban ƙasar ake tabin bayar ba ana ta sauri wai ba network wanda a waya yanzu duk miliyoyin kuɗin da ake sarrafa da su a waya baka zo ai kamata yanzu ku je ku ce ku ba kuke ci a daina ma a koma ba sarrafa cashless to sai da aka zo zaɓe a cashless ba ku ce mana ba sabis sai a zaɓe wai ba da to kawai dan dai a rubuto kaga paper nan an soke an sa kaza nan an soke a taho da ita daga hanya daga dawakin kudu kafin a je INEC office an tsaya a wani hotel an canza an yi sabo an yi scanning an wuce kawai abin da suke so su yi mafi yawa abin da wannan abin ya nuna mana abin da suke so su yi to irin wannan barnar da kake gani ma barnata ba abin da suka sani sai barna hankali ba babu ne shugabanci ka shekara 80 ka shekara 70 amma har yanzu idan ka ya rufe a kan shugaba me za ka samu me za ka ji daɗin duniya wani kuɗi zai birge ka kamata a zo a kafa mutane adalci abinda suka zaɓa a ba su in suka ga babu su canza wannan shi ne cigaba shi ne wayewa kuma shi ne addini ba ma amma ƙungiya-ƙungiya yi amfanin wata majalisar tarayya da majalisar sanatoci a wannan mulkin yi amfaninsu da yawa daga jizu kashi 95 cikin 100 ba su da wani amfani kawai yan amshi shugaban ƙasa ne duk abin da aka ce shi ke nan to in ka shiga cikin wannan halin sai ka gyara kanka ka yi menene shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake la taqumu sa'ata hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajul al-qiyama ba za ta tashi ba har sai mutum ya wuce kabarin dan uwansa ya ga wani mutum ya ce ya laita ni makana ya ce ina ma ni ne a kabarin nan din ne zai jawo haka lalacewa al'amura to idan kai wannan fa alaikum anfusakum kai sai ka zama mai adalci mai gaskiya mai sanin ya kamata ka zirawa duk wani mabarnacin ido wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun ka wani abu ya dame ka ba wanda a cikin su yanzu ya kara shekara 50 duk za su tafi kabari kuma za su je su hada da abin da su kai ba wani sanata ko shugaban kasa ko minista da zai kara shekara 50 nan gaba dukkan su kafin shekara 50 sun mutu to sai ne kuma su je su dandana abin da su kai kuma tun in suka mutu ko muna ta gaya Allah ga tunan za su zo Allah su suka cuce mu ba wanda wallahi kuyi ta gayawa Allah a sallolinku da tarawihinku da tahajjud da buɗe baki ga sunan za su zo Allah su suka cuce ku mu gani wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun Allah kai mana da kyau Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka kawo dauki a gare mu Allah ka taimake musulunci da musulmi Allah ka kare arewa ka kare kasashen musulmi Allah duk wanda yake nufin mu da bala'i Allah madaukakin sarki ka mana maganinsa Allah duk wanda yake nufin ya tarwatsa mu Allah ka tarwatsa shi duk wanda yake nufin ya talauta mu Allah ka talauta shi duk wanda yake nufin mu shiga cikin bala'i Allah ka sanya shi cikin musiba ya zal jalal wal ikram subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum. Thank you.